Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis. A cikin shirin za a ji cewa babban hafsan tsaron kasar Faransa ya isa jamhuriyar Niger game da batun tsaro. Za kuma a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan harin nan da 'yan ta'adda suka kai kan wani jirgin kasa a Najeriya inda mutane akalla 8 suka mutu.
Akwai tashin hankali a ce a yi abu yau, wanda babban matsala ce ta saka bom a taragon jirgi, sannan kuma kashe gari, kuma a tar hanya, banda tsanar rayuwa da ake ciki, a ce matsalolin tsaro ma sun kai wannan yanayi.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Zainab Babaji na tafi da shirin rahoto na musamman wannan karan kan yanayin siyasar Najeriya da kuma yawan canza shiga. Akwai mu kuma tafi da labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad kan gabatar. To amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun. Gwamnatin Amurka ta sanar da saka sabbin takunkuma akan wasu kamfanoni 21 da mutane 13 dake da alaka da fannin kirkiren kayayyakin zamani na kasar Russia, waɗanda ta ce suna take takunkuman da aka saka wa Russia na hana ta samun ikon mallakar wasu kayayyakin yaki daga kasashen yammacin duniya. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta faɗa a ranar Alhamis cewa takunkumin wani ɓangare ne na takura fadar Kremlin kan matakan da take ɗauka na kaucewa takunkuman da aka saka mata na hana ta kaiwa ga fasahohin waɗanda ke taimakawa ƙasar a yakin da take yi. Rasha ba wai kawai ta ci gaba da keta iyaucin kasar Ukraine tare da wuce gona da iri bane, har ma ta ƙara kai hare-hare kan fararen hula da cibiyoyin jama'a, inji sakatariyar Baitul Malin Janet L. Yellen a cikin wata sanarwa ta ce, za mu ci gaba da kai hari kan hanyoyin da suke taimakawa Putin a yakin da yake yi ta kowane ɓangare, har sai wannan yakin na rashin tunani ya ƙare. A ranar 24 ga Maris ne Amurka ta kakaba takunkumi ga kamfanoni da dama na Russia waɗanda ke samar da kayayyakin tsaro saboda tallafawa da suke yi a mamayar da aka yi wa Ukraine. Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki, inda ya ƙara matsawa Amurka lamba kan ƙarin neman taimako. Sa'o'i bayan da dakarun Kremlin suka yi watsi da alƙawarin rage wasu ayyukan a yankin. Harin ba ma ba mai a yankunan Kyiv da birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a ƙasar ya ƙara gurgunta fatan samun cigaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi. Fararen hula da suka makale a garuruwan da aka yi wa ƙawanya sun sha fama da wahala. Ɓangarorin biyu sun ce za su sake yunƙurin ficewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa. Shugaban tawagar Ukraine da ke tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yaƙin ya ce an shirya za a ci gaba da zaman sulhu a ranar Juma'a ta kafar bidiyo. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a Ukraine, wanda ya haɗa da yadda ƙasar ta samu nasarar tunkarar Rasha, kuma tana tattaunawa da Amurka kan wannan batu, a cewar wani minista a yau Alhamis. Taiwan da China ke ikirarin cewa yankinta ne, ta ƙara ƙaimi tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Tana fargabar mai yiwuwa Beijing ta yi irin wannan yunkurin a tsibirin, kodayake ba ta bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba. An yi ta cece-kuce game da tasirin yakin kan sojojin Sin akan Taiwan. Daida Sin ɗin za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a Taiwan. An yi ta cece-kuce game da tasirin yakin kan sojojin Sin akan Taiwan. Daida Sin ɗin za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a Taiwan. Da yake magana da manema labarai a gefen taron majalisar dokoki, ministan tsaro Chu Ko Cheng ya ce sun tuntuɓi ƙasashen waje domin tattaunawa kan yadda ake yaƙi, kuma sun kafa wannan tawaga domin su yi nazari. 'Yan majalisar dokokin Iraki sun kasa zaben sabon shugaban kasa a karo na uku saboda rashin yawan ƙuri'u kamar yadda jami'ai suka bayyana, wanda hakan yake ƙara tsawaita rikicin siyasar da kasar ke fama da shi. Ci gaba da gazawar da majalisar ta yi na zaben shugaban kasa bayan zabukan da aka gudanar a bara ya nuna rashin jituwa da ke tsakanin kungiyar siyasar a bangaren 'yan Shi'a, inda wata kungiya ta kauracewa zamar a ranar Laraba. Majalisar ta rage zamanta har sai baba ta gani, inji ma'aikatar yada labaran majalisar ba tare da ta bayar da wata sabuwar rana ba. Kotun tarayya a Iraki ta baiwa 'yan majalisar zuwa 16 ga watan Afrilu da su zabo sabon shugaban kasa. Idan har suka wuce wannan wa'adi, a cewar Hamza Haddad, masanin kimiyya, za mu iya kaiwa ga matakin da za a yanke shawarar sabon zabe don warware matsalar. Ma'aikatar shari'a za ta iya ayyana cewa an take doka ne kadai, kuma ba za ta iya daukan wani mataki wajen warware wannan matsalar ba, a cewar masanin shari'a Ahmed Al-Sufi.
To, labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda babban hafsan tsaro na kasar Faransa Thierry Bucard ya kai ziyara saboda tattaunawa kan tsaro. Daga Yamai ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton.
A yayin wannan rangadi, babban kwamandan rundunar mayakan Faransa General Thierry Bucard da takwaransa na Nijar General Salifu Modi sun ziyarci sojan Nijar da Faransa da ke sansanin haɗin gwiwar Al-Muhaw da ke garin Walam na jihar Tilaberi. Hafsoshin biyu da mukarrabansu sun kai wannan ziyara ne domin jinjinawa waɗannan askarawa sakamakon gagarumar nasarar da suke samu a iyakar Mali da Niger, da kuma ta ɓangaren da Niger ke makwabtaka da ƙasar Burkina Faso, inda 'yan kwanakin nan suka kakkaɓe 'yan ta'adda da dama, inji shi a taron manema labaran da ya kira a sansanin sojan saman Faransa da ke birnin Yamai. Yace naga yadda dakarun kasashen nan namu biyu ke tsayin daka akan aikin haɗin gwiwa, suna gudanar da al'amuran su cikin haɗin kai. Wajibi ne ni da Janar Modi mu yi bita akan wannan yunkuri domin tantance sakamakon da aka samu, don ganin mun ƙara bullo da wasu sabbin hanyoyin inganta wannan aiki, domin su 'yan ta'adda ba sa zama wuri guda, kullum tafa suke suna neman mafaka. Saboda haka wajibi ne mu bi su sau da kafa don kare lagonsu, sannan dama ce mu ji daga bakin Janar Modi game da abubuwan da rundunar mayakan Nijar ke fatan samu daga wajen Faransa. Akan shirin kaurar dakarun Barkan daga Mali zuwa Nijar, babban kwamandan rundunar mayakan sojan Faransa ya ce, a yanzu haka akwai sojan Faransa da ke Nijar, kamar yadda hukumomin kasar suka yi fatan ganin mun girke dan takaitaccen adadin da ke daidai da yanayin bukatunsu. Faransa, wacce ta kafa sansanin sojan sama a birnin Yamai biyo bayan mamayar da kungiyoyin ta'addanci suka yi wa Mali a wajejen 2012, na da askarawa akalla 250 da ke aikin haɗin gwiwa da takwarorinsu na Nijar a ƙarƙashin haɗin gwiwar Al-Muhaw. Samun dangantakar da ke tsakanin hukumomin Mali da na Faransa a wani lokacin da alamu ke nunin tsanantar ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ya sa gwamnatin Emmanuel Macron ta kuduri aniyar kwashe rundunar Barkan zuwa Nijar, a yanda shugaba Mohamed Bazoum ya dauri aniyar gabatar da wannan kuduri a gaban majalisar dokokin kasa domin neman yardarta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kaima wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, har mutane akalla 8 suka rasa rayukansu. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
A ƙarshen makon jiya ne dai 'yan fashin dajin suka ɗana bom akan titin jirgin wanda ya kwaso ɗaruruwan mutane daga birnin tarayya Abuja zai kawo su Kaduna. Bayan fashewar bom ɗin, 'yan bindigar suka harbi jirgin, al'amarin da ya hallaka wasu fasinjoji da dama suka raunata, yayin da mahalan suka yi garkuwa da wani adadi na fasinjojin.
Abin akwai takaici inda aka yi wannan matsalar watanni uku da suka wuce nan a kuma. Me yasa gwamnati ba ta duba wannan al'amari ta kai kyakkyawan jami'an tsaro a wannan wurin? Kai ba ma nan ba kamata a ce duk tashar da aka san tsakanin tasha da tasha akwai jeji da za a yi ta'adi. Ai kamata a ce tun daga wannan karo na farko an dauki wani mataki na aje masu kula a wayannan irin wannan strategic wuraren. Sannan duniya ta ci gaba. Akwai mashin injina ko drone din nan kasa tana yawo a sama. Za ta iya gaya maka ga irin abubuwan da aka hango, ga inda ake gana akwai hatsari. Kafin ma jirgin ta yi za ta ce a kai dakata yau hanya ba kyau. To babu wannan. Sannan an ce an sayi motoci na patrol da waye. Ina motocin suke a lokacin da hatsarin jirgin ya faru? Suna ina?
Malam Sala Muhammad kenan, wanda dan uwansa ke cikin mutanen da ƴan bindigar suka yi garkuwa da su a yayin harin. Tun bayan zuba dai kungiyoyi da cibiyoyin sa kai masu rajin shugabanci na gari a Najeriya ke lissafa tsaron rayuka da dukiyoyin ƴan ƙasa a matsayin muhimman al'abaran da ke alamta shugabanci na gari. Sai dai a cewar Kwamar Abdulrazak Alkali, daraktan kungiyar OSHAN da ke aikin ilmantar da ƴan ƙasa akan mulkin demokradiyya, farmakin akan jirgin ƙasan da kuma sake tare hanyar mota ta Abuja zuwa Kaduna da ƴan bindigar suka yi na ƙara fito da gazawar mahukuntan Najeriya fili.
Akwai alƙawarurruka da gwamnati ta yi tun daga farko wanda gaskiya kuma yawanci ba ta cika su ba, inda ya ce duk shekara za su ɗebi ƴan sanda 10,000. To amma kaga kasancewa nan ɗaukan ƴan sanda bai yiwu ba. Waɗanda suke ciki kuma matsalolin Najeriya sun yawa. Na shauraru gwamnan Kaduna abin da ya faɗa, wanda duk da ana ganin sa ya tsaurara akan matakan da ake, amma tsaro ba a yi mishi sako-sako. Ya kamata gwamnati ta daure da mararta, domin akwai tashin hankali a ce a yi abu yau, wanda babban matsala ce ta saka bom a taragon jirgi, sannan kuma kashe gari kuma a tar hanya, banda tsananin rayuwa da ake ciki a ce matsalolin tsaro ma sun kai wannan yanayi.
Tuni dai masana dokokin ƙasa ke ƙara fayyace matsayin tsaro ta fuskar doka.
Shi dai kare rai da dukiyar al'umma shine babban nauyin gwamnati na farko. Shi yasa ma doka ta tattare duka ikon amfani da ƙarfi na bindiga, ko kuma kowane irin ƙarfi ma bisa doka ta danka shi a hannun mutum ɗaya, wato shugaban ƙasa, domin a tabbatar da cewa shi kuma ya yi amfani da wannan amana da aka bashi wajen kare rai da dukiyar al'umma. Kuma duk gwamnatin da ta gaza kare rai da dukiyar al'umma, to wannan gwamnati ba ta ansa sunanta na gwamnati ba, ba ta aikin da gwamnati ya kamata ta yi.
Barista Audu Bulama Bukarti kenan, ɗalibin digirin digirgir a Jami'ar Birnin London na ƙasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mahmud, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tarihin siyasar Najeriya na nuna cewa 'yan siyasa sau da dama sukan sauya sheka daga jam'iyya zuwa wata, da zarar sun fahimci ba za su yi galaba kan burin da suke da shi ba. Bayanai na nuni da cewa 'yan siyasa sun fara canza sheka ne tun a jamhuriya ta ɗaya zuwa ta biyu, yayin da kirkiro jam'iyyun siyasa biyu na SDP da NRC da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Babangida ya yi tsakanin shekara ta 1991 zuwa da 93 ya rage yawaitan canza sheka da 'yan siyasa ke yi. A shekara ta 2007, mataimakin shugaban ƙasa a wancan lokaci Atiku Abubakar ya canza sheka daga jam'iyyar PDP zuwa ACN, bayan shekaru uku ya sake dawowa PDP. Shi ma tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya canza sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Haka ma tsohon gwamnan jihar Sokoto Waziri Tambuwal ya yi tsalle daga PDP zuwa APC. Barista Isiyaku Barau, lauya ne mai zaman kansa, ya ce a bana za a samu sauƙin yanayi na canza sheka da 'yan siyasa ke yi.
Lallai haka yake faruwa a tsarin siyasar Najeriya, da an kaɗa gangan siyasa za ga masu aniyan takara suna ƙoƙarin tuma zuwa daga wannan jam'iyya da suka ga kamar ba za su samu tiket ɗin tsaya takara ba zuwa wata jam'iyya. To amma a bana gaskiya za a samu sauƙin haka sosai, saboda wani shari'an gada aka yi na kwana-kwanan nan, na shari'an nan na gwamnan Ebonyi David Umahi da mataimakinsa Eric Igwe a Federal High Court a Abuja ta ba da hukuncin cewa tunda sun canza jam'iyya daga jam'iyyar PDP da ta zaɓe su zuwa jam'iyyar APC sun rasa kujerunsu. To magana ta gaskiya, wannan shari'a ya kaɗa hantar dukkan siyasa ko kuma su riƙe da mukaman siyasa. ai kuma an baki manta ba yan majalisu ma da suka canza sheka da su kuma an ce sun rasa kujerun su ba dadewa kuma kwanan nan sai ga shari'a na cross river ita ma kotu kuma ta yanke hukunci kai tsaye cewa duk yan majalisun nan da suka canza sheka tare da gona ya inde na cross river su ma sun rasa kujerun su gaba ɗayan su to wannan abun ya sa yan siyasa hantar su ya kada sun tsorata
a kwanan nan ne majalisar dokokin jihar Plateau ta buƙaci hukumar zabe da ta ayyana kujerar dan majalisa mai wakiltar Jos ta Gabas Abokunuhu Ayuba a matsayin ba kowa matakin da majalisar ta dauka ya biyo bayan ficewa da dan majalisar yayi daga jami'iyyar APC zuwa jami'iyyar PDP Honorable Abok Ayuba wanda shine kakakin majalisar dokokin da aka yi ta kai ruwa rana da shi bayan wasu mambobin majalisar sun tsige shi suka kuma maye gurbin sa da Yakubu Sanda Abokunuhu Ayuba yace ya canza sheka ne don ceto karamar hukumar sa ta Jos ta Gabas da jihar Plateau daga illar gazawar shugabanci na gari kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yakubu Yaksin Sanda ya mun bayani kan dalilin da yasa suka dau matakin
akwai dalilai kaman guda uku muhimmanci wanda zai iya sa ka sake wannan party din ka koma wata party ita wannan doka ta ce idan party ka da kai ta baka wannan kujeran fatin bata nan ta mutu kana iya canza wata fati doka kuma ya nuna na biyu shine idan wannan fati din ta je ta hadu da wani fati kuma su formin wani wanda ake kiranta maja kuma kai baka so ka zama a cikin wannan maja din kana da dalilin barin wannan fati daya kuma ya nuna cewa idan fatin tana crisis ana fada an ya personalize wannan bangare na nan wata bangare na wata gefe to baka so ka zama ko kana wannan bangare A ko bangare B kana iya kuma ka sake fati wayannan dalilai uku shine yakan sa ka bari ba abin da zai faru amma constitution ta nuna fatin da ta baka zabe da kana kujera baka da yancin sake wannan fati din a wannan idan ka sake fatin na da yanci to declare seat naka baka domin dalili guda daya a ita ballot paper din ai ba sunan ka ne akai ba sunan party ne so wanda sun jefa kuriya wa party ne ba dai an jefa kuriya da sunan abun ba an jefa kuriya da sunan APC ne yau da ka tashi kace ka bar wannan APC ka koma PDP to kaga kayan APC suka sake ta to kaga dalilin kenan yau an declaring kujeran sa baka
amma a doka majalisar ku tana da huruminta aiwatar da wannan kujera nashi
wannan dokan na cikin house ne speaker ne yake da wannan karfin ya declare kujera baka idan mutum din ne bai yarda na fada miki dalilin da yakan sa ai haka idan mutum din ne he is not satisfied kin ga sai je kotu yawa amma ba kotu ne za ta yi mana ba dokan cikin gida ne kuma mun yi shi a daidai doka ne
to wadansu suna ganin kaman ma saboda ya koma fatin adawa ne shi yasa kuka dauki wannan mataki
babu dalili wai domin ya je fatin adawa ko da wani party ne ya tafi doka ne ya kuma da shike dama APC ne ta bashi kuma yau ka sake APC dole ka sake ba APC kayan ta
kafin wannan lokaci kun tsige shi daga zama kakakin majalisa me ya janyo wannan tsigewan
akan ba da leadership a lokacin da an losing confidence an passin vote of no confidence on you
wato baku amince da matakan da yake dauka ba kenan
yawa to da shike members ba su amince ba sai suka yi canji wannan kuma ba na farko bane an dade ana yi a duka duniya haka take idan members sun zabe ka ai da ba zabe ka speaker ba an zabe ka a matsayin representation ne na al'umman ka to kago a cikin gida ne members ne a junan su sukan zauna su ce ga wanda zai jagorance mu
to daga karshe me zaka ce ma yan jihar Plateau musamman waɗanda suke ganin kaman kuna bita da kulli wa waɗanda sun koma fatin da ba naku ba
kuma mutanen Plateau sun gane komai riga ya gane inana nan a doka ne haka idan baka son kayan mutum sai ka mai da mishi da kayan sa saboda haka ba wai an yi mishi domin akwai wani fada ko wani abu shine ya zaba da kansa cewa baya so rubutu ya rubuta ma APC ma party cewa shi daga yau ya daina zaman member na APC to tunda ka ce ka rubuta da kanta ka daina zaman member APC kayan APC ai saka take maka
kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Yakubu Sanda dokar kasa dai ta fayyace duk matakin da za a dauka idan har dan siyasa mai rike da mukami ya canza shika barista Isi Yakubarau ya fassara abin da doka ta ce
kansu shi ya nuna cewa lallai idan an zabi mutum a kujerar majalisa daga wata jam'iyya yana wannan jam'iyya ya canza wata jam'iyya zai rasa kujerarsa. To amma matakin da suka dauka su kai tsaye su ce ya rasa kujerarsa, nan ba daidai ne ba, saboda in kin lura abin da ke faruwa siyasa da ke nuna sorai ga tsarin gudanar da doka a Najeriya, idan dan adawa da ya jimza shiga zuwa jam'iyyar gwamna ko jam'iyyar shugaban kasa, za ki ga habbu ake a tara jama'a a yi masa bikin gala ko na murnar cewa ya dawo jam'iyyarsu, ba su daukan wannan mataki a kansa. Amma idan daga jam'iyyar gwamna ne ko jam'iyyar shugaban kasa ya canza shiga zuwa jam'iyyar adawa, sai ki ga an dauki irin wannan karan tsaye da aka yi masa. Abin da ya kamata ita majalisar dokoki na jihar Plateau ta yi shine jam'iyyar da ya canza shiga daga gare ta ya koma jam'iyyar ta wata yanzu su je kotu su nemi kotu ta ayyanar, saboda ya canza shiga ta ayyanar cewa ya rasa kujerarsa, wannan kamar sun dauki doka a hannunsu ne.
Kenan idan na fahimce ka, wato har yanzu dai yana kan kujerarsa duk da yake ya rubuta cewa ya canza shiga amma yana kan kujerarsa.
Gaskiya a hukumance tun da ba su je kotu ba, abinda suka yi kama karya kenan, sun shi nuna yin karhi cewa suke da gwamnati shine suka mishi. Har yanzu shine speaker na jihar Plateau sai har sun dauki matakin da suka je kotu suka nemi kotu ta ayyana kujerarsa na cewa babu kowa tun da ya bar jam'iyyar da ta zabe shi.
To a barista da yake ana samun irin waɗannan matsaloli na ko dai ba fahimci abinda doka take cewa ba ko kuma karan tsaye da ake ma dokan Najeriya, a ganin ka ta ina za a gyara ne?
Dan da za a gyara ai kin ga kamar misali hukuncin nan da kotun tarayya ta Abuja ta yi game da shari'an gwamnan Ebonyi wanda PDP ta karin shi da ƴan majalisun sa canza shiga, mutane masu duban al'amura da kuma lauyoyi manyan lauyoyi da kuma masu fasara harkokin siyasa a Najeriya suna ganin idan za a tabbatar da wannan shari'a har kotun koli ta zama doka, hakanan cewa duk wanda ya canza shiga da gwamna ne da wa'i da mutumin shugaban kasa ne da ƴan majalisa lalle ya rasa kujerarsa kai tsaye, to zai dan kawo kwanciyar hankali da ƙarin natsuwa a tsarin siyasa.
Barista Isiyaku Barau kenan na Sudan Chambers da ke Kwantagora a jihar Niger Nigeria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaishe ki, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Sheka yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Kwallon kafa da aka fafata tsakanin kasar Najeriya da kuma kasar Ghana a ranar 30 da ya gabata a Najeriya ya bar baya da kura. Abubuwa da dama sun faru. Na farko dai shine Najeriya bata sami damar da take nema ba na samun wakilci a wasan kwallon duniya da za a yi a kasar Qatar. Sannan kuma ɗaya daga cikin likitoci da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta turo shi domin kulawa da lafiyar 'yan wasa mai suna Dr. Joseph Kabungo ɗan kasar Zambia ya rasa ransa sai kuma lalata wasu daga cikin kayayyakin da aka sa a filin wasan na Abuja. To sai dai kuma a halin da ake ciki masharhanta da masu faɗa aji sun buƙaci hukumomin ƙasar da su wargaza hukumar wasan Najeriya wato NLF da ma ma'aikatar matasa da wasanni kuma a gudanar da bincike don hukunta masu laifin da ya janyo ta da tunzurin. Ga dai abinda masu sharhan wasanni ke faɗi.
Sunana ɗan Jimma mai gari. Abin da zan gaya maka duk wani wanda yake sha'awar kwallo ko yake bibiyan abubuwan da suke bai ji daɗi ba. Kar mu yaudari kanmu, kowa ya sani. Wannan abu abin kunya ne, abin takeici ne, abin wanda ya kamata gwamnati ta sauri ta dau mataki akai.
Ina ne matsalar take?
Matsalin ya tangana daga takankar kuru da ku kansu ƴan wasa. Na biyu akwai san kai a cikin wasan, saboda ga waɗanda ya kamata a san. Yau ga ƴan wasa a ƙasa, issue da ya kamata immediately federal government ta sitting committee I investigating menene, kuma duk wanda aka same shi yana da rauni a cikin hukunta shi.
Shi ma Alhaji Abdullahi Hazard dan jarida ne, ga abin da yake.
Tunda muka je Ghana muka yi draw, na san cewa mun fita daga wannan gasar cin kofi na World Cup na Qatar.
Ko me dalilin ka?
Yawwa, duk guda uku technical crew, su ƴan wasan kansu, ka gane ko, da hukumar kwallon kafa ta ƙasa, su kansu bai hadu ba. Suna akwai san kai, akwai tsohon baki a cikin harkan abin nan. Da farko ma tukuna zan ba Genesro hakuri saboda abin da aka yi masa. Dan talikin nan ya taro taryan shi gina ƴan wasan nan. Sai da zo dab akan African Cup of Nations saboda waya dan fadawa ba kai round of 16 aka cire shi, aka ce bai iya ba. To ga wanda ya din nan yayi, akwai ƴan wasa masu kyau da ya kamata a sa, aka kisa su. Kamata ayi garan bawulwa hukumar kwallon kafa ta wannan da Najeriya. A lokacin Sani Toro bai haka ba. Sani Toro will go at any length ya ga cewa sun ci kwallon su ta ko ina. Lokacin Westerhof aka dauko aka introduce din amokaci su ci jani baban gida su lawan garba su Sani Kaita duk aka kawo su, kuma shi bai damu ba cewa a wannan dan arewa wannan kudu a ka iya kwallo in baka iya ba. Kuma lokacin kaga sun nisa suka zama 94 suka ci the first goal da aka samu a Atlanta Georgia. To tun daga nan da ya bari wurin kuma shikenan, sai wannan yazo ci a sai wanda zan dauka wancan zan dauka. Muka zo muka sa ƴan wasan mu wai dole in ba Osimhen ba in ba Igalo ban ba wani Igalo ma musa shi ba. To Osimhen din abun ya mushi yawa, aka rudda aka tare shi kaf shikenan aka rufe Najeriya. Kuma wannan abun da ƴan kallo suka yi ba kyau a rika balbannatan ayin banna. To amma abun da suka yi kamar zan bazan ce yayi daidai ba, amma kuma tilas sa suka yi
sun gwada fushin
sun gwada fushin su matuka. An ba da 60,000 dubu 60 ƴan waƙa ƴan kallo, aka ba da ticket free, aka ba da motoci dan gwamnati, aka ba da hutu a zo kuma a yi wannan rashin mutunci ne rance. Saboda haka kawai tilas ne gwamnati ta tashi tsaye dan hukumar kwallon kafa da kuma ita kanta ministry na matasa da wasanni ya kamata su san ko makan drawing board a bincika ya za samu yadda za a farfaɗo kwallon kafa a Najeriya. Ba wai dole sai ƴan waje ba, muna da su a cikin gida, dole ne mu samu foreign coach. In aka kawo dan Najeriya dole zai nuna san kai daga wani bangare yake da dauko ƴan bangaren sa ne. Ciniki ake yi da an san haka, da an sani.
Lokaci kenan daga bakin mabiya harkokin wasanni musamman kwallon kafa a Najeriya. Sai dai a halin yanzu rahoto ya shigo mana cewa mai horar da ƴan wasan Super Eagles Austin Igavon ya ajiye aikinsa. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Amurka ta sanar da saka sabbin takunkuma akan wasu kafanoni 21 da mutane 13 da ke da alaka da fannin kere-keren kayayyakin zamani na kasar Rasha, waɗanda ta ce suna take takunkuman da aka saka wa Rashar na hana ta samun ikon mallakar wasu kayayyakin yaƙi daga ƙasashen yammacin duniya. Ma'aikatar baitul malin Amurka ta faɗa a ranar Alhamis cewa takunkumin wani ɓangare ne na takura fadar Kremlin kan matakan da take ɗauka na kaucewa takunkuman da aka saka mata na hana ta kaiwa ga fasahohin waɗanda ke taimakawa ƙasar a yaƙin da take yi. Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki, inda ya ƙara matsawa Amurka lamba kan ƙarin neman taimako. Sa'o'i bayan da dakarun Kremlin suka yi watsi da alƙawarin rage wasu ayyukan a yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda shi kuma ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.